إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke unguwar DRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu na tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan shine majalisi na 123 a wannan yammaci na Alhamis 8 ga watan Dhulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya yi daidai da 16 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun fara karatu ƙarƙashin ayyuka da Sayyidina Umar yayi na raya kakkara da kuma birane da gine-gine abu na farko da aka fara kawo mana shine yanda ya maida hankali wajen fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cikin garin Madina bayani ya gabata kan yadda Sayyidina Umar yayi wajen fadada wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani cewar yayi kokarin shigar da gidajen wasu daga cikin sahabban annabi cikin masallaci ma'ana ya sai gidajen dama idan yazo yana so ya ƙara fadin masallaci musamman masallacin annabi da kuma masallacin Makka za mu zo mu ga bayani yadda ya fadada masallacin Makka idan ya zo yana so ya fadada masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama dube da cewar lokacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gidaje da yawa daga cikin gidajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewaye da masallacin sautari da dama ma zaka tarar gidajen da ke kewaye da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suna da kofofin da za su shigo cikin masallacin annabi daga gidajen su wannan farkon lokacin da aka gina masallacin annabi haka al'amarin yake nan ga gidan wane nan ga gidan wane nan ga gidan wane jikin masallacin annabi kuma yana da kofar da zai fito ya shiga cikin masallacin annabi ba tare da yayi wata tafiya mai yawa ba daga gidansa a ƙarshen rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni akan cewar duk wani wanda yake da kofa daga gidansa wanda ya shigo cikin masallaci to ya toshe wannan kofar a bar kofa kwaya ɗaya ta Sayyidina Abubakar yace suddu kullu khawkhatin illa khawkhata Abubakar duk wani wanda yake da kofa daga gidansa kofar da ta shigo cikin masallacin annabi to annabi a ƙarshen rayuwarsa ya bada umurni ga mamman umurni ga duk wanda kofar sa ta shigo cikin masallacin annabi daga gidansa ya toshe wannan kofa ta sa banda kofar Abu Bakar kenan yanzu gidaje biyu ne ya saura wadda ba a toshe kofofin su ba da ya shigo cikin masallacin annabi na farko gidan annabi karan kansa kofar gidan annabi da ya shigo ta cikin masallaci wannan ba a toshe shi ba ba a toshe ta ba sai kofa ta biyu kofar gidan sayyidina Abu Bakar da ta shigo ta cikin masallaci ita ma ba a toshe ta ba amma sauran kofofi da suka shigo ta cikin masallacin annabi duka annabi ya bada umurni a toshe su malamai suka ce wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa sahabbansa kan cewar bayan rasuwarsa wanda ya kamata ya maye gurbinsa wajen ci gaba da jagorantar al'umma musulmi da gudanar da al'amuransu shine sayyidina Abu Bakar shi yasa annabi bai bada umurni shi ya toshe kofarsa ba ta yadda duk lokacin da wani abu ya taso ba sai ya yi wahalar zagayowa ba kai tsaye kawai zai shigo masallaci a aiwatar da abin da ake da bukatuwa zuwa ga aiwatar da shi dube da cewa masallaci shine santa na duk wani abu da ka sani a wancan lokaci anan ne ake koyar da su duk wani ilimi da suka dauka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaso mai yawa zaka iya cewa kashi 80 ko 90 cikin 100 na ilimin sun dauka ne a wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan duk wani abu da zai taso na rashin fahimta tsakanin wane da wane a masallacin ake zama ayi hukunci kenan masallacin ya zama kamar shine kotu da ake hukunci tsakanin bangarori guda biyu sannan kuma a masallacin ake tsara mayaka a shirya su a lokacin da za a fita yaki sai zamanto ministry masu tarin yawa duka a cikin masallaci ake gudanar da ayyukansu to shi yasa sai annabi bai bada umurni a toshe kofar gidan sayyidina Abu Bakar da ya shigo ta cikin masallaci ba to haka gidaje suka kasance a zamanin annabi da kuma zamanin sayyidina Abu Bakar dab da jikin masallaci ga su ga masallaci masallacin annabi to lokacin da sayyidina Umar ya zo ya zama jagora sai ya zamanto an samu dimbin mutane wanda suka shiga musulunci kuma sukan shigo garin Madina mun san zuwa garin Madina da ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya sunnanta ma wannan al'umma ta sa duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da zuwa yin aikin umra ko kuma yin aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta masa ya ziyarci masallacin sa kuma ya ziyarci masallacin Quba kamar yadda zai ziyarci waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud wato ya ziyarci Uhud to tunda adadi ya karu masallaci kuma yana nan a iya girman sa tun a zamanin annabi da aka gina shi to sai sayyidina Umar ya ga akwai bukatuwar a ƙara girman masallacin nan saboda adadin waɗanda suka shiga musulunci ya ninku ninkin baninkin to sai zamanto jikin masallacin kamar yadda muka yi bayani akwai gidaje masu tarin yawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ne sayyidina Umar ya ba su zabi zabin da ya ba su shine na farko muna da bukatuwa mu ƙara wannan masallaci na annabi mu ƙara girman sa dube da adadi mai yawa na wanda suka shiga musulunci masallacin ya kasa musu duk wanda gidansa ke jikin masallaci in ma ko ya sayar mana da gidan mu ba shi kudin gidan mu rushe gidan dan mu ƙara masallacin annabi zabi na farko kenan zabi na biyu ko kuma ya sadaukar da gidan fi sabilillah ya zamanto ya bayar ba tare da an bashi sakamako ba sai a rushe gidan nasa dan a ƙara girman masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na uku ko kuma ya bada gidan nasa a sama masa wani gida a gefe yace duk wanda ya bada ya zabi dayan waɗannan options guda uku, to sayyidina Umar duka yana maraba da su. To anan ne aka samu aka rushe gidan Ja'far dan Abu Talib saboda ƙara girman masallaci, aka rushe gidan Al-Abbas bin Abdul Muttalib babban annabi kamar yadda aka karanta satin da ya gabata cikin wannan littafi, shi ma diddai dan fadada wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam. To anan sai ake mana bayanin girman guraren da sayyidina Umar ya kara da kuma bangarorin da ya kara. Bangare na farko, ya kara masallacin annabi ta fiskar al-qibla. Ta fiskar al-qibla kenan, yanzu ba inda annabi ya saba tsayuwa nan ne liman zai ci gaba da tsayuwa ba, tunda yanzu an kara girman masallacin ta fiskar al-qibla, liman zai kara matsawa gaba. Gwargwadon abin da aka kara ya kai zira'i goma. Wannan zira'i goman malaman tarihi suna cewa tun zamanin sayyidina Umar shine har yanzu ba a kara ba ta fiskar al-qibla. Wannan kari na farko kenan da sayyidina Umar yayi ta fiskar al-qibla, ya kara zira'i goma. To sannan kuma ta yamma, yamma da masallacin annabi, nan ma sayyidina Umar ya kara zira'i 20 a yayin da ya rushe wasu daga cikin gidaje, sai kara zira'i 20. Sannan ta arewacin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama, nan ma akwai wasu gidaje cikin gidajen sahabban annabi, nan kuma sayyidina Umar ya kara zira'i 70. Kenan karinsa ya fi yawa ta bangaren arewa. Arewa da masallacin annabi ya kara zira'i 70. To ina labarin kudu? Kaga yanzu an faɗi kusurwa guda uku. Ta gabashin masallacin annabi ya kara zira'i 10. Ta yammacin masallacin annabi ya kara zira'i 20. Ta arewacin masallacin annabi ya kara zira'i 70. To ina labarin kudu? Ba a yi magana ba. Ba a yi magana ba. To kudu, kudun ba shi bane al-qibla? Kamar ko ba a tare da ni. Muka ce ta al-qibla ya kara zira'i 10, to ai al-qibla ta kudu take ko? Sannan ta arewacin masallacin ya kara zira'i 70, arewa kuma shine yake fuskantar kudu ko? To ina labarin gabas, ina labarin yamma? Yamma mun yi bayani cewar ya kara zira'i nawa? 20. To gabas fa? A'a, al-qibla su ba ɗaya bace da tamu a bambance. Mu yanzu in aka ce al-qibla ba gabas bace, to su kuma al-qibla su kudu ce. An gane bayanin? To yanzu da muka ce ya kara zira'i 10 ta al-qibla, zai zama ta ina kenan? Ta kudu ko? Yanzu mun aka ce an kara zira'i 10 ta al-qibla, zai zama ta ina kenan? Ta gabas. Su kuma aka ce an kara zira'i 10 ta al-qibla, zai zama ta kudu kenan? Ka kenan ta kudu an kara 10 ko? Sannan ta arewa an kara 70, ta yamma an kara 20. Yanzu ina ne saura gabas? Gabas ba a yi bayani ba. Kenan ta gabas sayyidina Umar bai kara ba, bai kara girman masallacin annabi ta gabas ba. Ya kara ta kudu zira'i 10, ya kara ta yamma zira'i 20, ya kara ta arewa zira'i 70. Yanzu saura gabas? Gabas bai kara ba. Me yasa to bai kara ba ta gabas? Saboda gidan annabi yana ta gabas, kuma kabarin annabi yana ciki. Kaga babu ba halin a kara masallacin annabi ta gabas, tunda ga kabarin annabi ga na Abubakar ga na Umar da a gidan annabi cikin ɗakin Aisha. To kenan ba zai yiwu a kara girman masallacin annabi ta gabas ba, saboda ba yadda za a yi a rushe gidan annabi alhali ga kabarinsa. To za a tono kabarin ne? Kaga ba hali. To wannan ya hana sayyidina Umar ta gabas ya kara girman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan mun yi bayani a makon da ya gabata. Sharhi da fito da abun ne dai bai yiwu ba saboda ƙuryar lokaci, sai wannan karan, kuma ina fahimtar kaman abun ya fito sosai. ta fiskar alqibla nan ne kudu ya ƙara zira'i 10 ta arewa ya ƙara zira'i 70 sai ta yamma ya ƙara zira'i 20 ina ya saura gabas gabas bai ƙara ta gabas ba me yasa saboda gidan annabi yana ta gabas sannan a cikin gidan annabi ne ɗakin Aisha a ɗakin Aisha ne kabarin annabi da Abubakar da Umar suke to sai zama ta wannan bangaren babu halin a ƙara girman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to zamu dora daga inda muka tsaya shafi na 301 inda yace wa aada bina'ahu bil labni wal jaridi to da yazo ƙara sake gina masallacin annabi sai sake gina shi da laka lakar da aka hada ta da tinkar dibino ka san yanzu idan ka je kauye zaka ga wanda yayi ginin sa da ganye da laka ya chakuda ya hada ganye da laka ya hada ya kwaba yayi ginin zaka ga ginin yafi karfi saboda ruwan sama yazo ba zai wanke shi ba sabanin kawai ayi ginin da laka kawai to irin wannan dabara ce sayyidina Umar yayi ana ya hada tinkar dibino da laka da ƙasa aka kwaba aka sake gina masallacin annabi ta yanda ya aka wayi gari ya ƙara masa ƙarfi sama da yadda aka gina shi a baya yace wa ja'ala umdahu min al-khashabi sannan kuma ginshikan masallacin annabi ya sanya suka zamanto daga itace wanda suke masu ƙarfi wa saqfuhu min al-jaridi sannan rufin saman masallacin annabi ya sanya shi ya zama daga shi ma tinkar dibino din to amma yanzu rufin da aka yi da tinkar dibino zai hana ruwan sama zubowa cikin masallacin kamar ba zai hana ruwan sama zubowa cikin masallacin ba to da aka yi rufin da tinkar dibino akwai wata dabara da sayyidina Umar yayi yace wa kasahu bayan an yi rufin da tinkar dibino sai aka zo aka lullube wannan rufin da leda ta yadda koda ruwan sama ya zuba ba zai ratsa tinkar dibinon ya zubo cikin masallacin ba sai ya zuba kan ledan sai ya gangara ya zuba a waje to shine bayanin da ya anan wa kasahu li yuhmin nasa min al-matar sai ya lullube wannan tinkar dibinon da leda ta yadda zai kare mutane daga ruwan sama in ruwan sama ya sauka ba zai jika mutane ba wa qala sayyidina Umar yace akinnan nasa min al-matar ba kuma yasa yayi haka ba sai dan ya kare mutane daga ruwan sama kar ruwan sama ya zuba ya jika mutane a lokacin da suke zaune cikin masallacin annabi alhali kuma masallacin annabi anan galibi sahabban annabi suke wuni saboda nan ne fada da ake zartar da umurni daga gurin shugaba na gaba daya shine amirul mu'minina Umar dan Khattabi Allah yarda da shi yace wa naha an zakhrafatihi bi humratin aw sufratin sannan sayyidina Umar ya hana ai kwalliya ai kawa wa masallacin annabi da fenti wanda yake yellow ko kuma wanda yake ja duk wani abu ja da za a zo da shi a sanya a masallacin annabi ko yellow da za a zo da shi a sanya masallacin annabi sayyidina Umar sai ya hana me yasa ya hana a kawa ta shi da ja ko fenti ja ko yellow yace hatta la yaftatina an-nasu fi salatihim saboda kar wannan kawa da za a zo a masa ya zamanto ya fitini mutane cikin sallar su to shine malamai suke cewa duk wani abu da zai iya jan hankali idan an sanya shi a masallaci to makaruhi ne sanya shi a masallaci ai kawa da shi cikin masallaci saboda kar ya da hankalin masu salla wasu malaman kuma suka ce idan ya zamanto abinda za a sa cikin masallacin na kwalliya na kawa ba ta bangaren alqibla bane misali ta gefe ne gefen kudu ko gefen arewa ko can yamma aka sa suka ce babu laifi ko da yana dauke da kawa saboda masu salla ai suna kallon alqibla ne to in ya zamanto an sanya a bangaren alqibla abu wanda yake dauke da kawa to ko shakka babu zai iya jan hankalin waɗanda suke masu salla to sai malamai suka ce makaruhi ne sanya duk wani abu wanda yake da kawa ta bangaren alqibla dan yin kawa wa masallaci da kwalliya wa masallaci amma za a iya sawa ta bangaren kudu ko kuma arewa ko kuma bangaren yamma sannan suka kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ummuna aisha Allah ya dade ita ta sai garduma mai kyau sai ta suturce wani sashe na bangon ɗakin ta da wannan garduma din to amma bangon da ta suturce da garduman yana ta bangaren alqibla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo yana salla a cikin ɗakin Aisha Allah dada ita bayan ya idar sai mata umurni yace amiti anni kiramake hada wannan garduma ta kike dauke shi ta daga gare ni saboda bata gushe ba hotunan dake jikinta na kawa na kwalliya basu gushe ba suna bijiro min cikin sallata to malamai sai suka sake kafa hujja da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewar abun kyama ne abun ki ne duk wani abu da yake dauke da kwalliya wanda zai iya jan hankalin masu salla an kyamaci ai kawawa masallaci da shi musamman ta bangaren alqibla to shi yasa sayyidina Umar ya hana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da yake dauke da kwalliya yake dauke da kawa kar a sanya shi cikin masallacin annabi saboda kar ya fitini mutane a yayin da suka zo suna salla ma'ana ya ta dauke musu hankulansu wa kana almasjidu turaban a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi ya kasance kasa ne turbaya ne haka zamanin sayyidina abubakar in ka shigo masallacin annabi kasa ce turbaya ce cikin masallacin annabi to sayyidina umar da yazo bayan ya fada da masallacin fafarrashahu bil hasa sai yazo da kananin tsakuwa sai zuba ya shimfida su suka zama kamar su ne yanzu shimfidin cikin masallacin annabi da zaka iya cewa shimfidin masallacin annabi kasa ce ya shine aka debo aka zuba idan mutun yazo akai zai zauna idan sallah za a yi akan ta za a yi to zamanin sayyidina Umar sai nemo tsakuwa kanan sai aka shimfida masallacin gaba daya da wadannan tsakuwa kananin mecece hikimar da ta sa sayyidina Umar yayi haka liyakuna anzafu lilmusallin saboda wannan tsakuwar za su fi kiyaye suturan masu sallah yanzu idan kasa ce ka zo ka zauna kasar za ta iya taba maka suturar ka ko ta bata maka suturar ta kama suturar ta yi datti musamman farin sutura to amma in tsakuwa ne mutum ya zo ya zauna a kansa ba zai bata masa suturar sa ba to hikima ta farko kenan da ta sa sayyidina Umar ya sanya wannan tsakuwa cikin masallacin annabi dan hakan zai fi tsafta ga masu salla ba zai bata musu suturar su ba sannan hannayen su ma ba za su dauki wannan kasar ba tunda yanzu ba kasa bace tsakuwa ce idan mutun ya dora hannunsa a tsakuwa ya daga zai ga hannun nasa yana nan kamar yadda yake sabanin in akan kasa ya dora dole hannun zai dauko wannan kasa din sai zama ya bata masa hannayen sa ya bata masa suturar sa in ma sujjada yayi ya bata masa goshin sa da hancin sa to amma yanzu kuma tunda tsakuwa aka sa ba zai bata masa suturar sa ba zai bata masa hannun sa ba sannan kafar sa ma ba zai bata masa ita ba to wannan hikima ta farko kenan da ta sanya sayyidina Umar ya zuba tsakuwa cikin masallacin annabi ya zama kamar shine shimfidi na cikin masallaci din yace wa aliyanu alal mashi sannan kuma zai fi taushi ga masu tafiya idan mutun zai tafiya kan tsakuwan zai fi masa sauki sama da ya tafiya kan kanya shi yashi in zaka yi tafiya tafiyar tana da wahala yanzu ka duba ko abun hawa ne sai ka ga yana makalewa cikin yashi to haka zalika idan mutun zai tafiya cikin yashi zai zaka ga yashin yana jan sa shi ma yana ja sabanin in tsakuwa ne zaka yi normal tafiyan ka cikin sauki ba tare da wahala ba tare da jikkata ba to wadannan hikimomi guda biyu suka sanya sayyidina Umar ya shimfida wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakuwa maimakon da ya shine cikin masallaci din to wannan abun da ya shafi a fadada masallacin annabi kenan daga sayyidina Umar a lokacin da yake khalifa to ga hadisi nan mawallafin littafin ya biyo baya da shi wanda sayyidina Umar ya karfafe shi wajen fadada masallacin annabi da kuma bayani kamar yadda zai zo dangane da masallacin Makka yace an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu man bana lillahi masjidan yuzkaru fihi bana Allahu lahu baytan fil janna wannan hadisi kamar yadda ya bayyana anan an samu daga sayyidina Umar ba sayyidina Umar kawai aka samu hadisin daga gare shi ba an samu hadisin daga adadi mai tarin yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin aw an samo shi daga Abu Dharr al-Ghifari sannan ummuna Aisha matar annabi ita ma an samo hadisin daga gurinta sannan an samo hadisin daga Ibn Abbas da kuma Amr ibn Abasa da Uthman dan Affan duka waɗannan jerin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samo wannan hadisi daga gare su shi sayyidina Umar wannan hadisin an samo daga gare shi a wanda aka fitar da hadisin cikin akhbaru makka na al-imam al-fakihi sayyidina Umar yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina masallaci wa Allah madaukakin sarki yuzkaru fihi wanda ake ambatan Allah a cikin wannan masallaci din ma'anan yuzkaru fihi ambatan Allah ya kunshi tsai da sallah duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci ya zama masallacin yuzkaru fihi ana ambatan Allah ambatan Allah malamai suka ce ya kasu gida gida na farko tsai da sallah ana sallah sallah cikin masallaci ambatan Allah ne na biyu karanta alqur'ani cikin masallacin ana karanta alqur'ani ana tilawarsa ana haddarsa sannan kuma ana mudarasar qur'ani ma'ana ana tafsirin ma'anonin ayoyin alqur'ani cikin masallacin wannan duk ya kunshi ma'anar ambatan Allah sannan kuma ana karantar da wasu darussa na addini bayan alqur'ani kamar irin su fiqhu irin su tarihi irin su hadisi irin su sira da makamantansu duk ana karantarwa cikin masallacin wannan duk ya kunshi ambatan Allah subhanahu wata'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci ma'anar ya gina wa Allah ya gina masallacin ne dan neman yadda Allah ba neman yaddan wani cikin mutane ba dan kwadayin sakamakon dake gurin Allah ba ya gina bane dan riya ko kuma dan ya burge mutane ko dan a fada ko dan mutane su jinjina ko a lissafa shi cikin waɗanda suka gina masallatai a gari kaza a'a ba dan haka yi ba lillahi ya gina masallacin wa Allah ne dan neman yaddar Allah manzo Allah ya ce banallahu lahu baitan fil janna to fa Allah madaukakin sarki shi ma zai gina masa gida a aljanna kenan tukuncin da Allah madaukakin sarki zai yi ma duk wanda ya gina masa masallaci a nan duniya ma'ana gina masallaci dan ai ibada ciki dan a ambaci Allah ciki a karantar da addini ciki duk wanda yayi wannan gagarumin aiki tukuncin da Allah madaukakin sarki zai masa ranan gobe kiyama shine shi ma Allah zai gina masa gida cikin aljanna to wannan dalili ya sa sayyidina Umar ya maida hankali kwarai da gaske wajen fadada masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dan ya dace da wannan rabo mai girman gaske wannan hadisi da muka karanta kamar yadda nayi bayani a baya an samu shi ta hanyar sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi shi kuma sayyidina Uthman lokacin da ya faɗi hadisin shi ma lokacin khalifancin sa ne lokacin da yake amirul mu'minin yayi yunkurin fadada masallacin annabi sama da yadda sayyidina Umar ya fadada zamanin sayyidina Uthman sai mutane suka kyamaci haka din suka so ya bar masallacin a yanda yake suna ga kamar bai kamata ai ta fadada masallacin annabi ba a bar shi yanda yake su son samu ma da zamanin Umar din ma ba ai hakan ba a bar shi yanda annabi ya gina to shi kuma Umar ya ga adadi ya ƙare ne na masallata ya sa ya ƙara to shi ma zamanin sayyidina Uthman ya ga adadi ya sake ƙaruwa sama da zamanin Umar sai ya ga cancantar ya ƙara girman masallacin to sai aka samu da yawa daga cikin mutane suke nuna masa bassa sha'awar ƙara girman masallaci din sai sayyidina Uthman ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah gida ma'ana duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna to wannan ƴan uwa wannan hadisi da muka karanta shine abun da ya ja sayyidina Umar wajen fadada masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kenan daga cikin abubuwan da zamu fahimta daga wannan hadisi da muka karanta gina masallaci babban aiki ne yana da falalar gaske a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala mutun ya gina masallaci dan neman yardar ubangiji na farko kenan ai tsaida sallah cikin masallacin nabi kenan sa'annan kuma ai ta ambatan Allah ta fiskar karanta alqur'ani da kuma karantar da ilimi na addinin musulunci duk wanda yayi wannan gagarumin aiki to Allah madaukakin sarki tukuicin da zai masa shi ma zai gina masa gida a cikin aljanna sannan kuma komin karantar masallaci ba wai sai mutun ya gina fakeken masallaci ba ba sai mutun ya gina makeken masallaci ba komin karantar masallaci bawa ya gina a nan duniya to Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari ranan gobe kiyama zai bashi shi ma gida a cikin gidan aljanna ma'ana tukuicin da Allah zai masa kenan kamar yadda ya bayyana manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Jabir dan Abdullahi Allah yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa man bana masjidan kuma duk wanda ya gina masallaci kamif hasi qatatin aw asghara kamar shekar kurciya mun san shekar kurciya tsinkaye kurciya take ɗebowa sai ta jera su akan bishiya idan ta jera su akan bishiya sai ta hau kan wannan tsinken sai ta yi kwai wata za ta yi daya wata ta yi biyu wata ma har uku ta yi kwanci kan wannan kwannata sannan ta fafe to dan wannan abin da take hada tsinkayen nan da take hadawa ana kiransa sheka haka ake kiransa sheka ko shekar yar kurciya ya girman sa yake ai bai fi girmanta ba to annabi yace wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci koda kuwa masallacin bai fi girman sheka ta kurciya ba ma'ana gidan kurciya to shi ma Allah zai gina masa gida a aljanna kenan komin karantar masallacin da bawa ya gina dan ambatan Allah da kuma tsaida sallah cikin wannan masallaci to tukuicin da Allah madaukakin sarki zai yi masa shine Allah subhanahu wataala shi ma zai gina masa gida a aljanna wannan yana nuna mana yalwar rahamar ubangiji subhanahu wataala da falalar Allah madaukakin sarki da karamcin Allah madaukakin sarki wa bayinsa sannan kuma na nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ke ba wa bayinsa lada mai yawa akan aiki kankani saboda yalwar rahamarsa da falalarsa wacce take mai girman gaske wannan yake nuna mana musulmi kar ya rena aiki na alkhairi komin kashin sa dan zaka iya ganin aiki kankani ne ka rena shi amma kuma ladansa mai girma ne gurin ubangiji subhanahu wataala shi yasa annabi ya buga wannan misali to sai dai kuma ƴan uwa gabanin mu je gaba ta gaba mu ga yadda sayyidina Umar ya fadada masallacin Makka tunda an kawo mana wannan hadisi an bayyana mana cewar da shi sayyidina Umar ya dogara wajen kokarin fadada masallatai lokacin da yake Amirul Mukminin to wannan kenan zai bada karfin gwiwa wa al'umma a yau ai ta gina masallatai barkatai yanzu a unguwa ɗaya sai ka samu masallatai 5-7 to wannan baya hana wani idan ya shigo ya ji dumus ma'ana ya ji aljihunsa da nauyi ya ce shi ma bari ya gina masallaci unguwar fa akwai masallatai sun kai 5-7 shi ma idan ya shigo da ɗan nauyinsa ya shigo da ɗan nerarsa ya duba sai me zai yi wa ubangiji ne sai ya ce to bari ya gina masallaci sai ya gina nasa sai ya zama na 8 ko ya zama na 9 ko ya zama na 10 wannan daidai ne a karantarwa addinin musulunci a unguwa daya a samu masallatai sama da 3 sama da 4 sama da 5 wannan ba daidai bane ya saba karantarwa addinin musulunci ai ta yin masallatai barkatai ba tsari wannan ya saba karantarwa addinin musulunci wata unguwar zaka ga tana da masallacin juma'a 2 wata 3 wata har 4 duk wannan yayi karo da karantarwa addinin musulunci manufofin da suka sanya aka shar'anta gina masallatai an fita daga cikin su kuma sautari da dama zaka ga wanda yake da wadata idan yana so ya gina masallaci kawai zai fara ginin sa ne ba tare da ya shawarci malamai ba lakin ta kafin ka fara gina masallaci shawarci malamai akwai kungiyoyi na addini shawarce su ina so in gina masallaci a guri kaza unguwa kaza menene ra'ayinku me kuke gani su kuma za su duba su ga karantawa addinin musulunci shin wannan guri da kake so ka gina masallacin ya dace ka gina za su baka shawari su ce eh ka gina ana da buƙatuwar da buƙatuwa ga masallaci a guri kaza in ma masallacin juma'a zaka gina a unguwa kaza su za su iya fahimta saboda sun karanta a karance sun gani yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk cikin garin Madina masallacin juma'a ɗaya ne har annabi ya koma ga Allah aka zo zamanin sayyidina Abubakar aka zo zamanin sayyidina Umar sayyidina Uthman har zamanin sayyidina Ali masallacin juma'a ɗaya ne cikin Madina to haka zalika masallacin annabi babu masallatai kusa da shi shi kadai ne kafin ka samu masallaci sai ka yi tafiya mai nisa zaka iya samun masallacin Quba yanzu ratan da ke tsakanin masallacin Annabi da masallacin Quba in zaka yi tafiya ta kafa zaka yi awa guda amma mu yanzu tafiyan minti ɗaya zaka yi ko tafiyan sakan 30 ko na zurfafa to mu ce minti ɗaya tafiyan minti ɗaya zaka yi daga nan sai ka samu masallaci anan ka ƙara tafiyan minti ɗaya daga nan sai ka samu masallaci anan amma a zamanin Annabi zaka yi tafiyan minti 30 daga masallaci zuwa masallaci mafi karanci mafi yawa zaka yi tafiyan awa ɗaya daga masallaci zuwa masallaci amma mu kuma yanzu tafiyan minti ɗaya zaka yi daga wannan masallacin ka je wancan masallacin na'am kamar ana gasa wallahi abun yayi yawa ya wuce hankali ya kamata in an tashi za a yi abu wa Allah za a yi wa abun a tuntubi malamai fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba wai kana da kuɗi shine ba ka zo ka gina masallaci a tambayi malamai ya kamata in gina masallaci a guri kaza su kuma za su duba su gani menene karantarwa addinin musulunci eh ya kamata za su baka shawari su ce ya kamata saboda gurin ana da buƙatuwa zuwa ga masallaci saboda al'ummar da ke gurin masallacin da ke ariyan gun ya kasa musu in ka gina zai taimaka kwarai da gaske ba kaga wannan babu laifi to amma mutum kawai shi sai ya amfani da molan kansa sai ya gina masallaci saboda me yana da kuɗi ya dace da manufofin shari'ar musulunci bai dace ba wannan ba shi bane a gabansa malamai da yawa sun ce haramun ne yawaita gina masallatai a unguwa ɗaya an gina masallaci anan an gina anan an gina anan suka ce haramun ne idan ya zamanto al'ummar unguwar ba wai suna da buƙatuwa zuwa ga yawan masallatan ba amma in suna da buƙatuwa ba laifi misali masallaci ɗaya ne a unguwar kuma cika shi ake makil har waje ya kasa to in an zo a gefe kaɗan an yi wani ba laifi amma za ka zo masallaci bai fi sahu ɗaya biyu ba an zo gefensa an sake gina wani masallaci shi ma an zo gefensa an sake gina masallaci suka ce wannan haramun ne an yi tambaya wa Imamu Ahmad Allah masa rahama cewa shin ya halatta mutum ya akwai masallaci ya zo kusa da shi ya gina wani masallacin Imamu Ahmad ya ce a'a wannan aiki ne wanda yake haramtaccen aiki Ibn Taymiyyah ce idan an gina masallaci a unguwa wani ya zo shi ma ya sake ginawa to wanda aka gina daga ƙarshen ya cancanci a rushe shi in ji Ibn Taymiyyah malamai suka ce yin sallah a cikinsa haramun ne ma ka je kai sallah cikinsa ma haramun saboda me zai haifar da rarrabuwan kai kuma daga cikin manufofin da suka sa aka shar'anta haɗuwa a yi sallar jam'i don a ƙara samun me a ƙara samun haɗin kai tsakanin musulmi su ƙara samun haɗaka tsakaninsu wannan hikima ce cikin hikimomi da malamai suka ambata sannan na biyu kuma a ga musulmai da adadi mai tarin yawa a lokacin mabambanta wannan zai fusata kafirai da munafukai to amma idan masallatai sun yi yawa fa ganin adadin zai wahala nan ga masallaci mutum biyar sun zo sun yi sallah nan ga masallaci goma sun zo sun yi sallah nan ga masallaci bakwai sun zo sun yi sallah nan ina za a ga dandazo da adadin musulmi amma idan ya zamto masallaci guda ne mutum 100 sun zo sun hadu ko 50 sun zo sun hada masallaci guda sun yi sallah a lokacin da ake fita zaka ga adadi mai yawa ne yake fita to wannan yana fusa ta kafirai to wannan yana daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta sallar jami'i dan a fusa ta kafirai su ga dandazo da adadi mai tarin yawa na musulmai hakan sai ya fusa ta su sannan kuma daga cikin hikimomi da suka sanya aka shar'anta sallar jami'i a hadu a guri guda sashe zai amfana da sashe wani ya san hukunce-hukunce na sallah wani kuma bai sani ba to wanda bai sani ba idan yana zuwa sallar jami'i zai amfana da wanda ya sani din to amma idan ya zamanto ƴan tsiraru ne watakil kafin wani ya zo wanda ya sani cikin ƴan tsirarin yayi sallah da ku sai kaga yana da wahala sai ai ta sallah cikin jahilci to amma in za a hada a guri guda a unguwa guda a hada a masallaci daya ko kuma masallatai biyu to zai wahala in ba a samu masani anan ba za a samu anan to sai zamanto wanda basu sani ba sun amfana da wanda ya sani wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta sallata ta jami'i sannan kuma daga cikin hikimomin a samu sanayya yanzu ana da masallatai biyar a unguwa zaka zama kuna zaune da anguwa ɗaya da wani amma bai san kan baka san shi ba saboda shi yana sallah a can kai kana sallah a can wani yana sallah a can wani yana sallah a can sai kaga duka ƴan anguwa ɗaya basu san juna ba amma idan ya zama masallaci kwa ɗaya ne za a haɗu sai kaga kullun ina ganin ka kai ma kana gani na yau na ganka gobe na ganka jibi na ganka kai ma yau ka ganni gobe ka ganni jibi ka ganni sai zama ka sani haka a ido ni ma na san ka a ido karshen ramadana na je wani gidan mai ana dan min gyara a abun hawa sai lokacin sallah yayi anan cikin garin azare na je ina alola sai wani ya zauna kusa da ni shi ma yana alola sai ya ce kaman na san ka na ce a ina ya ce a unguwar dan kawo na ce a kai ka sani ya ce muna sallan qiyamul layli da kai a masallaci kaza ya ambaci masallaci na ce haka ne to da ba wannan masallacin ko ba a haduwa wannan masallacin ba zai sanni ba duk da ni ban san shi ba ban gane shi ba har nake mamaki ina ya sanni ya ce a masallaci kaza saboda anan naga kake sallar tahajjud na ce kwarai kwarai za ka sanni da tabbas anan nake tahajjud to malamai suka ce daga cikin hikimomi da suka sa aka shar'anta sallar jami'i a samu sanayya tsakanin musulmi musamman da suke zaune a unguwa guda ko wanda suke zaune a gari guda in za a zo a hadu da azahar la'asar magriba isha asuba a zo a hada ayi sallah a guri guda yau na ganka gobe na ganka jibi na ganka satin nan na ganka wata guda na ganka kai ma ka ganni to ka sanni na san ka a hankali har ka san sunana ni ma in san sunanka to an samu sanayya wannan samun sanayyan kuma shi ma ƴan uwantaka na musulunci to amma an samu masallatai 7 8 a cikin anguwa sai kaga adadi mai yawa bai san adadi mai yawa ba kuma ana zaune a anguwa guda saboda wannan yana sallah a nan wannan yana sallah a can to duka wannan dai suna nuna rashin muhimmancin yawaita masallatai cikin anguwanni anguwa daya an yi masallaci nan an yi anan an yi a can malamai suka ce idan ka tashi ka tarar da masallatai barkatai a anguwa to in ka tashi yin sallah je ka masallacin da aka riga ginawa tsohon masallaci a anguwa kai sallah ciki shine halattaccen sallah haka malamai suka bayyana an yi tambaya wa Ibn Baz shi tambayar da aka masa shine me hukuncin a samu masallatan juma'a guda biyu ko uku a unguwa guda sai ce idan ba wai ƴan anguwan suna da yawan da sun fi ƙarfin masallaci ɗaya ba ne ya ce wannan haramtaccen aiki ne ya saba karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sai dai idan ya zamanto masallaci ɗayan ya kasa musu to babu laifin an yi wani masallaci daban shi ma na juma'a amma in ba wai ya kasa musu bane ya ce to wannan haramun ne ya saba karantarwar addinin musulunci ya ce daga cikin manya-manyan hikimomin da suka sanya aka shar'anta juma'a dan al'umma su zo su haɗu a guri guda wanda haɗuwan nasu zai ƙara haɗa musu kai ko musulunci duk wani abu da zai jawo haɗin kai tsakanin al'umma yana maraba da shi duk wani abu da zai kawo farraka da rarrabuwa yayi fito na fito da shi yayi tir da shi shi yasa dalilai suka zo ba iyaka cikin alqur'ani cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke kwadaitar da al'umma musulmi su hada kawunan su wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ce ku riko da igiyar Allah madaukakin sarki dukanku wa la tafarraqu kar ku rarraba kenan Allah yana so al'umma bayin sa su hada kawunan su sannan Allah a wani guri ya mana ishara kan cewar rarrabuwar kai ba ta musulmi bane ba ta musulmi bace ta wanda ba musulmi bace Allah ya ce wala takunu minal mushriki ku musulmai kar ku zama cikin mushrikai kar ku zama daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum su mushrikai sune wanda suka rarraba addinin su wannan ba majuse ne wannan yana bautar rana wannan yana bautan wata kaga addinin nasu ba dai bane wannan yana bautan gunki wannan shi kuma yana cewa Allah uku ne wannan yana cewa Uzairu dan Allah ne wannan yana cewa Annabi Isa dan Allah ne to ku kuma musulmai dukan ku ai Allah kwaya daya ne shi kadai kuke bautawa to kar ku zama kamar wadancan minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka zama jama'a jama'a suka zama tawaga tawaga suka zama firka firka ku musulmai kar ku zama haka ku dunkule ku zama daya tunda ubangiji daya kuke bautawa annabi daya kuke imani da shi lokaci daya kuke ibada to kar ku rarraba kawunan ku musulmai kar ku zama irin su su kawunan su duk a rarrabe yake kowanne da addinin sa wannan da addinin sa ya bambanta da na wannan wannan shi ma addinin sa ya bambanta da wannan ku kuma musulmai tunda addinin ku daya ne kar ku zama irin su kar ku kwaikwaye su ku rarraba kawunan Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa yace inna Allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu alaikum thalathan yace Allah ya yarje muku ku aikata abubuwa guda uku kuma ya kiye muku aikata abubuwa guda uku yace yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a abubuwa guda uku da Allah ya yarje muku ku aikata na farko ku bauta masa shi kadai ku kede shi da ibada kar ku shirka da shi ko kadan nabi wa anta atasimu bihablillahi jami'an sa'annan kuma ku riko da igiya Allah ma'ana dukan ku ku zamanto masu kadaita Allah masu bautawa Allah shi kadan sa wala tafarraqu kar ku rarrabu wadannan sun yi can wadannan sun yi can Allah ya yarje muku haduwar kai ku dunkule ku ture ku zama abu daya ku zama tsintsiya daya madaurin ki daya to nan ne abokan gaban ku bayan da suka iya da sa'annan kuma a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa antu nasihu man wallahu Allahu amraku sannan ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibintar da al'amarin ku gare shi ma'ana kun ga yayi abin da ba daidai ba yayi kuskure ba koma za ku yi kuje kuna tsine masa kuna la'anta sa ba kuje ku masa nasiha in kuna da ikon yin nasiha din to Allah madaukakin sarki ya yarje muku aikata waɗannan abubuwa ɗin to wannan ƴan uwa yake nuna mana rashin muhimmancin yawaita masallatai idan mutum yana so ya aiki na addini yana so ya bar wa kansa sadaqatul jariya ba ta irin wannan hanyar bace musamman a yanda al'amarin yanzu ya zama ruwan dare yanzu kana so a ce ga wani abu nan da kai wanda kayi wa ubangiji ne ko bayan mutuwar ka lada na zuwa maka to ba irin wanda mutane ba su bukata ba ko wanda zai kawo ran mutane rarrabuwa zaka je kai ba wani zai iya zuwa gina masallaci ko kan ya samu lada sai ta samu zunubi saboda ba a da bukatuwa zuwa gare shi kuma ya kauce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa kana so kai abin da bayan mutuwarka ya zama maka sadaqatul jariya to je kai nemi shawarin malamin ba wai zakai bane da molon ka fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ba a so ayi ibada wa ubangiji da ka da tunani a kai da dalili da hujja cewa kaza da kazan nan da nayi fa ina da garanti ko bayan mutuwa na zai na zuwa mu a cikin kabari akwai abubuwa da mutane suke da bukatuwa zuwa gare su sai a duba maimakon ka je ka kashe miliyan 5 miliyan 10 wajen gina masallaci da masa shimfidi da masa fenti da masa kaza miliyan 10 miliyan 5 din nan ka karkatar da shi ta wani bangaren da zai amfane ka shiga kauyuka ka musu burtsatsai wallahi yafi ka zo unguwar da ana da masallatai biyu uku ka gina masallaci yanzu wanda ya je kauye ya musu burtsatsai ko ya toni rijiya wallahi yafi ka gurin ubangiji
ba haɗi saboda ya je ya samu musu abin da suke da bukatuwa zuwa gare shi je ka kauye ka gina block biyu na islamiya da wannan kudin ka dauki matasa waɗanda suke hadda qur'ani suka san addini ka dau nauyin su ka tura su suna zuwa kauye ka ba ka saya musu babura a samu musu hanya da zai na kawo musu dan abin da za su na sa aljihu suna sa mai a ciki su je su karantar da su su san Allah su bautawa Allah a duk lokacin da suka yi ibada kana da lada saboda kai ka dau tafarki kai ka dasa ka sa ginshiki na karantar da su addini na sanar da su ya za su yi su bautawa ubangiji duk lokacin da suka yi sallah bisa karantawar da aka yi ta sababinka kana da lada wannan yafi maka akan ka zo ana da masallaci uku hudu kai ma ka zo ka gina masallaci ka tashi wani masallaci ka gina kuma abin da ake ta yi kenan a yau to yana da kyau ƴan uwa ya zamanto duk abin da zamu yi na neman yardar ubangiji ya zama mun yi shi da basira ya za a yi mun yi shi da basira mu tuntubi malamai su kuma za su haska mana saboda malamai cikin al'umma fitila suna haskaka al'umma abin da zai amfanar da su duniyarsu da kuma lahirarsu kenan kar muna gaban kanmu a al'amarin addini muna tambaya muna tuntuba mu ji menene karantarwa addinin musulunci har gara ma a yawaita makarantu a unguwanni akan yawaitar masallatai a unguwanni to a gurguje ƴan uwa bari mu duba duk da lokaci yana daga mana hannu a aiki na biyu cikin ayyukan da sayyidina Umar yayi wajen bunƙasa garuruwa musamman garin Makka da Madina ta bangaren gine-gine akwai fadada masallacin harami na Makka yace wa ajra Umaru radiyallahu anhu ta'dilatin yasira sannan har ila yau sayyidina Umar Allah yarda da shi ya gabatar ya gudanar da ƴan gyare-gyare waɗanda suke takaitattu fil masjid al-haram a masallacin Makka fil masjid al-haram a masallacin harami bi Makka wanda yake cikin garin Makka fa naqala maqama Ibrahim wa kana mulsikan bil ka'bati ila makanihi al-yawm ba'idan anha litaysiri ala at-ta'ifina wal musallin daga cikin ayyukan da yayi na ƴan gyare-gyare a masallacin harami na Makka sayyidina Umar Allah ya dade shi yace fa naqala maqama Ibrahim ya dauke maqamu Ibrahim maqamu Ibrahim malamai suna cewa anan ne sayyidina Ibrahim alaihi salam ya tsaya lokacin da suke gina dakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il wanda Allah ya ba mu labari cikin Al-Qur'ani wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bait wa Isma'ilu ربنا تقبل منا a lokacin da suke dago ginshikin ginin dakin Ka'aba da Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il suna roƙon Ubangiji ya karba musu wannan gagarumin aiki to shine gurin da ya tsaya din Sayyidina Umar kamar yadda zamu zo mu ga bayanin nan gaba ya bada shawari wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan a riki gunda Annabi Ibrahim ya tsaya wajen gina dakin Ka'aba a rike shi a matsayin gurin sallah Annabi da bai daga kai ba ga shawarin sayyidina Umar Allah ya saukar da aya zamu zo mu ga bayanin nan gaba zai kawo shi to maqamu Ibrahim yana nan manne da jikin dakin Ka'aba shine yace wa kana mulsikan bil Ka'aba maqamu Ibrahim da yana manne da jikin dakin Ka'aba sai sayyidina Umar ya dauke shi daga jikin dakin Ka'aba ila makanihi al-yawm a gurin sa da yake a yau yanzu duk wanda zai je dakin Ka'aba zai je masallacin haramin Makka a yau zai ga akwai rata kwarai da gaske tsakanin dakin Ka'aba da maqamu Ibrahim ratan zai daga inda nake zaunan nan zuwa karshen masallacin nan ratan dake tsakanin maqamu Ibrahim da kuma dakin Ka'aba da kuma ajone yake anane yake da jikin dakin Ka'aba to a zamanin sayyidina Umar ya cire shi daga jikin dakin Ka'aba ya dan nisantar da shi kanan wace hikima ce ta sa sayyidina Umar ya nisantar da maqamu Ibrahim daga jikin dakin Ka'aba a nan gurin ya bayyana mana cewa litaysiri ala ta'ifin dan ya saukaka wa masu dawafi kamar ya saukaka wa masu dawafi tunda yanzu an shar'anta wa duk wanda yayi dawafi in ya kammala dawafi yazo jikin maqamu Ibrahim yayi sallah to ai yanzu kai da ka kammala dawafi wataƙil kuma a lokacin da ka kammala a lokacin wani ya fara to idan ka zo jikin makamu Ibrahim da aka yi sallah ai kaga zaka toshe masa gurin dawafi tunda shi yana kewaye dakin Kaaba ne kai kuma kana jikin dakin Kaaba kana sallah da kai da wani sai zaman to masu dawafi kun cinkushe musu gurin dawafi to wannan basira ce da Allah ba sayyidina Umar sai ga to me zai hana ya ciro makamu Ibrahim din nan daga jikin dakin Kaaba ya dan nisantar da shi ta yadda masu dawafi za su samu hanya masu sallah bayan sun kammala dawafi ba za su toshe musu gun dawafi ba to wannan hikima ta farko kenan da ta sanya sayyidina Umar ya nisantar da makamu Ibrahim daga jikin dakin Kaaba yace litaysiri ala taifin wal musallin sannan kuma ya saukaka wa su ma masu sallan karan kansu kaga kowanne zai amfana su masu dawafi za su amfana su ma masu sallah za su amfana ta ina ne masu sallah za su amfana yanzu idan ka zo kana sallah mai dawafi yazo yana tsetara ka yana tsallaka ka ai ya takura ka mai dawafi yazo yana wucewa ta gaban ka mu ba so a wuce ta gaban mai sallah kaga ai ya ma abin da kai ka cutu ko ka takuri to sai zamanto su masu sallah ba a kuntata musu ba an dan nisantar da su daga jikin dakin Kaaba sannan su ma masu dawafi ba a kuntata musu ba an ba su sarari da za su ci gaba da dawafin su to waɗannan hikimomi guda biyu suka sanya sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya nisantar da makamu Ibrahim daga jikin dakin Kaaba wannan aiki na farko kenan da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yayi wajen yan gyare-gyare da kuma kawo yan canje-canje dangane da masallacin haramin Makka wanda tun zamanin annabi Ibrahim aka gina dakin Kaaba kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa ina ga ba za mu samu damar kammala bayani ba dangane da kare-kare da sayyidina Umar yayi a wannan masallaci na haramin Makka saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu haɗuwa ta gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.